This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin Gaza a ranar Juma'a daga dandamalin da dakarun Amurka suka gina akan teku. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take gargaɗin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsanancin yunwa, a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas ke barazanar kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi. Motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe 9 na safe agogon yankin, a cewar rundunar sojin Amurka. Dakarun Amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila, inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun Gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa.
Any and all aid into Gaza is welcome by any route.
Jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya Jens Lansky ke ne ke cewa muna lalle marhabun da duk wata hanya da za ta kara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza. Amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da kaya ta doron ƙasa. Hukumomin Amurka sun ce babu wani sojan ƙasar ko ɗaya da ya sa ƙafarsa a wajen gabar tekun. Isra'ila dai na da hurumta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa Gaza tun daga Cyprus gabanin su iso kan dandamalin. Jami'an Amurka da na jamhuriyar Nijar sun tsawaita tattaunawar da suke yi a hukumance kan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar ta Nijar har zuwa ranar Juma'a. Mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman Christopher Meyer da Lieutenant General Dagvin Anderson, wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa, sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin Nijar a Yamai a ranakun Laraba da Alhamis. Muryar Amurka ta rawaito cewa tattaunawar ta kawo ƙarshe a ranar Alhamis, amma jami'an Amurka da na Nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar Juma'a, a cewar wani jami'in tsaron Amurka wanda ya nemi a sake sunansa. Bangarorin biyu sun yanke shawarar Amurka za ta janye dakarunta cikin watanni masu zuwa ba da ɓata lokaci ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wasu mahara da ba sun ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga ƙasashen yammacin duniya su uku hallahira, tare da tafuntansu a birnin Bamiyan. Harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu, ciki har da wani ɗan ƙasar waje, a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a Afghanistan. Kakakin ma'aikatar Abdulmatin Kani ne bayyana hakan a shafinsa na X, sai dai bai ambaci ƙasashen da mutanen suka fito ba. Ya ƙara da cewa gwamnatin Taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jirage mara matuka akan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace. Hare-haren da suka halaka mutum biyu, ciki har da yaro guda, suka kuma tada wata wuta a tashar mai, a cewar jami'ai. Waɗannan hare-hare su ne mafiya girma da Ukraine ta kai kan Russia cikin makonni, kuma sun faru ne yayin da dakarun Russia suke kokarin kutsa kai cikin Ukraine, wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taɓa gani ba cikin watanni 18, saboda hukumomin Kyiv na fama da ƙarancin harsashe da mutane. Dakarun Rasha dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da 100 a kudancin ƙasar da yankin Crimea da Bahar al-Aswad, sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da Ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota ɗauke da wata mata da ɗanta mai shekaru 4, yayin da take tuki a yankin Belgorod, inda nan take ya halaka su. An yanke wa mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru 30 a gidan yari. Wata kotun tarayya ce ta yanke wa David DePape mai shekaru 44 hukuncin a ranar Juma'a. Asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru 40 ne. A watan Nuwamban bara masu taimakawa alkali suka samu Depep da laifin yunkurin yin garkuwa da Pelosi, wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kaiwa iyalanta hari. A lokacin da ake sauraron shari'ar, Depep ya amsa laifinsa, inda ya ce ya shiga gidan na Pelosi ne da ke San Francisco a ranar 28 ga watan Oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita. Ya kuma amsa laifin dukan mijinta Paul Pelosi da guduma a lokacin da ya kutsa gidansu. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Gabata akai bikin ranar iyaye mata a nan Amurka, mu ma shirin A Bari Ya Huce ba za a bar mu a baya ba, saboda da haka muka shiri nan musamman domin karrama iyaye, da mu ma muna ciki, muna iyaye, muna kakanni. Don haka baba, yau mun ba ki dan karamin hutu.
Julie, Mother's Gresham. Happy Mother's Day, everyone.
Ina taya ku murnar zagayowar wannan rana ta iyaye mata. Wannan rana ce da ta kasance tankar jini da tsanta tsakanina da mahaifiyata. Duk da dai bana tare da ita a zahiri, tunaninta yana tare da ni a koyaushe cikin ruhina. Ina taya dukkan mata a ko'ina, da ƴaƴa, da iyaye, da kakanni, da yayye, da ƙanni. Murna wannan rana. Allah ya albarkace mu baki daya.
Yau mai jinda ce.
To yau
sharifi.
To yau ranar karrama iyaye mata a nan Amurka muka ga ya dace mu ma mu ce na goma ba mori a ga ranar mu.
Haka tunda ake ranar naka sai naka.
Yawwa. To mun saba da bayyana masu saurare abin da yake dauka hankali a nan Amurka, kuma kasancewa kamar yadda muka ce wannan take ranar iyaye mata
a nan Amurka. Abinda muka saba gani shine duk lokacin da ake wani biki ko wani iri ne. Kin ga daga kama daga Halloween, Christmas, lokacin
Thanksgiving ne.
Wannan president day kai kowace rana a nan kasar akwai
komi
a shaguna zaka zo ka ga lokacin wannan ba abinda ake sayarwa ranar soyayya din nan Valentine
Day.
Kin ga a wannan lokacin duk shagon da kika shiga daga furanni daga kofuna ne daga yan kankananan riguna ne daga barguna ne daga kayan wanka ne daga sabule ne kai komi an yi shi
na musamman na wannan
rana na wannan bikin sa har ma kowace shekara a church din mu rana mukan bada kyautai yan kunshin kyautai ga iyaye mata to ni ce dukan har hada wannan kowace shekara to sai makwanni biyu da suka shige ko dan dai wayan yi da sauri kin ga na riga na shirya na office za mu yi ranar Laraba.
Ai,
shi da na cice miki tintini na sai komi don kar da lokaci ya kure ba. To, ca nake na riga na ɗauki waɗansu da yake a kasuwar yanar gizo ake nake sayi kayayyakin. Ca nake na waɗannan jakunan da zan sa waɗannan ƴan kyautuna da za a bada ɗin nan na riga na order.
Ashe,
na ɗauke shi ne da na saka shi a cikin kwando na yanar gizo ban matsa cewa a saya ba.
Sai
yau da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya aka yi wannan harin zube zo ba. Sai in duba sai na iske ashe na saka shi a cikin kwandon nan ban matsa saya ba. Na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun ƙare. shine nike ce maki wato saboda kiga yanda dai mutane suke saye saye yake ake dauka abin da muhimmanci ake yawan saye saye to mu ma ba za a bar mu a baya ba za mu aika goran kyautan mu ga mata da suke nan to kin ga akwai matan da muka nema suka mika mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu kaka kan wani lafiya komi tsufan mutum ba shekara da zaka yi ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kakanmu za mu ce ku kuma mahaifiyarku
na tunawa da ita domin na san lokacin da babanmu ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa ina abin da nake tunawa don wahalar ta kuma ita ta kawo mantawa
Allah sarki
a lokacin ba domin marashi kai abin da na tuna kenan marashi bai da daɗi.
To ko kuma a matsayinku na iyaye waɗanne ƙalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen renon ƴaƴa musamman da ya kasancewa a arewacin Najeriya inda kuka fito?
Da suke zamani ya canza yanzu ba kaman da renon yara yana da sauƙi saboda za ka iya horonsu wani kuma ma zai taimake ka horonsu. Idan ya yi abun a waje ne baka iya gane ba wani zai taimake ka zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan kalubalen da ke cikin renon yara yanzu kenan.
Misali kuma wajen kamar ilimin ya'ya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya furo ni a wancan kala za ta ga iyaye mata ba su cika sa a sa musu ya'yansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo ya'yan suke karkashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taɓa ganin irin wannan ƙalubalen a wancan lokacin da kuma inda yanzu gashi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun shi.
Akwai shekaru da ba akwai shekaru domin mata suna son ƴaƴansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi masu ƴan tallace-tallace don haka ba su so su sa ƴan mata makaranta domin su ne suke taimakon iyaye mata a gida.
To ya kuke ganin mu yadda muke rinan namu ƴaƴa da kuma tarbiyyantar da su inda za a kwatanta da ya yanda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku muna dan kokari ko
kuma to yanzu abinda ke mugun a ciki sosai shine idan yaronka yayi laifi baka son yaron ki yayi laifi yanzu. Ba ki cika son wani ya hore shi ko kuma ya kawo karan ma a wurin ki keke hora ba. Keke ce ai ba laifi ba wancan din ba yana ganin wannan yana cin gaba shi yasa baya son. Baya son sa sai yake masa.
So hana ganin laifi ko? To amma kuma ai akwai karin magana da ke cewa wai ka so danka
so naka duniya ta ke
eh
amma in ka kidanka wato in ka hore shi sai duniya ta so shi wata rana sai kai ma ka ji dadi
to
amma in baka hore shi ba shi zai lalace
duniya kuma ta ki shi daga nan
duniya kuma gaba daya ta ki shi duk wanda yana fa zai ce wani kaza kaza
aka ce na gari na kowa mugu
to wace shawara za ku ba mu ya'ya da muke neman koyi da ku a cikin wannan tafiya a matsayin mu na iyaye mata mu ma yau dai ya'ya mu su ma suna karama mu amma har yanzu muna koyi da ku
haka ne an gode kwa ina godiya ga inda ne naga yara suna kokari suna girmama iyaye to mu a da ba iyayenka kadai ba amma duk dai wanda ya girme ka kana girmama shi to yanzu kuma ba a iya yin haka to waɗanda ke dan kokari ina jin dadin ganin abin da suke yi
to kakaka muna godiya kwarai da gaske muna kuma ƙara gode muku da yadda kuke kula da mu duk iyaye madadin ku muna amfani da ku da yake ku muka iya samu muna gode ma dukkan iyayenmu mata a duk inda suke waɗanda suke yayu suna matsayin kakanni da waɗanda suke iyaye muna godiya kwarai da gaske domin ɗawainiya da kuka yi da mu Allah kuma ya ƙara Allah yawa Allah ƙara muku lafiya da nisan kwana Allah ya sa mu ma mu zama kyakkyawan gurbi ga yaya da suka kasance jikokin ku muna godiya kwarai to kin ji kakaka
Allah ya ja kwana ya kara lafiya
amin amin to abokan aikin mu Aisha Mu'azu da ma Julie Gresham su kuma a cikin shekarar da ta gabata suka yi rashin
nasu
mahaifan sabili da haka wannan ta kasance ranar iyaye mata ta farko da suke yi babu ita dai Aisha rana iyaye mata ta farko da take a babu mahaifiyarta kana kuma Julie duk lokacin da aka shigo wannan rana kasancewa kowace ranan iyaye mata takan je wurin mahaifiyarta to wannan lokaci ba ta nan sigiri da aka su ma sun dan aiko da sakonnin karrama
nasu mahaifan ba
nasu nasu mahaifan
Allah ya rahama ma magabata baki daya yasa ana kyakkyawa makwanci mu kuma ya kyautata mu
amin sunma amin
ya ba mu taba mu ma mu shekaru aru aru dan haura dari haka
to maman Lukman ai mu ma muna godiya asu Lukman kullum muna ji suna ana kiran sa muna godiya kwarai da gaske Allah ya raya mu ya kuma raya su ko
ya raya mu baki
mu dade muna yi amin sunma amin
tele tele kuma kyalce
da kana
Gallato Hawa, bari mu yi abin da muka saba, bari mu a gurguje mu mika gaisuwar fata alheri da karrama mata. Yau kamar yadda muka ce mata ne za mu yi zalla. Wato bari mu fara da wakilanmu da yake su ma iyaye mata ne. Bari mu fara mika gaisuwar fata alheri da girmamawa ga wakilanmu Madina Dauda binin Tarayya Abuja, Hawwa Umar, Rukayya Basha, Halima Abdurra'ub dukkan su a binin Tarayya Abuja, sai Zainab Babaji a Jos Kwata ta Yamma da Bauchi da Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar, sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Baraka Bashir a Kanan Dabo Najeriya, sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru da Hawawa Abdul Karim a kasar Ghana da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan, sai Professor Grace Oistron da Salome Datti, Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai, sai Jamila uwar yaya da yaya Hawwa a garin Bauchi, sai Jamima Jedi a Malumfashi da Hawwa Kuluwa da Mama Hafsat, sai Nafisa Aliyu Mustapha da Zainab Sarfidu Gumel da Zainab Mahmud Lado, sai Samira Junaidu Abubakar da Talatu Ladan Ayawa, sai Linda Gata da Tasin da Gata da Roda Gata da Mrs. Das da Salamatu Ijimbi. Gaisuwar karramawa ta iyaye mata ga Tani Abdu da Tiffany Abdu da Victoria Magid da Martina Kure da Christy Best da Ansamci da Mildred Makam da kuma Persisa Yawa da fatar an tashi lafiya. To Hawa,
to na'am, to suke an ce wai so ne san kai yafi ko da shi, dama dai mu ne ba ma wani bambanci ai mu ne, da haka ni kuma abokan aiki ne nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC.
Wa kazalika
zan gaida.
Yau haka,
to zan fara da mai gayya mai aiki wato producer mu wato Julie Leathers Gresham, sai Binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda, akwai Hadiza Kyari da Zara Ufage, akwai Aisha Ma'azu, akwai Grace Oyenubi da Fiona Nandudu, abokan aiki baki ɗaya, muna muku fata alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya.
To bari in hado da matar Haruna Marar Bajos da matar Hafiz Baballe,
sai kuma Hajiya Juma Fatima Abdulaziz Malumfashi uwar gwandun gundumar Ragasa da Hajiya Ma'u Abdulaziz Kofarfa da Malumfashi a jihar Katsina Najeriya, sai Hajiya Juma Sani Abdulaziz wanda aka fi sani da Juma Sani Taylor Katsina, sai Hajiya Maman Musasa Magume Zaria Aminiya ga Fatima Juma Abdulaziz Malumfashi, sai kuma Hajiya Halima Muhammad Ibrahim da ƴar uwarta Hajiya Maryam, sai Hajiya Libabatu Husaini da Hajiya Aisha Audu Bago da ke Radio Najeriya Kaduna, akwai Hajiya wa Ibrahim Abdullahi wadda ita ma tsohuwar director ce da tere ta daga gidan Radio Najeriya na Kaduna, akwai Madanna Omi Peters, akwai Hajiya Rukayya Umar Sanda, sai Hajiya Husaina Suleiman, sai Hajiya Maimunatu Hayatuddin da Hajiya Rukayya Abdurrahman da ke Zaria, sai Madanka San ita ma a FRC a Kaduna, baki ɗaya da daukacin matan da ke gidan Radio Najeriya Kaduna
da mata mata ƴan jarida
duka mata ƴan jarida a duniya.
Da yake an yi ranar ƴancin ƴan jarida, to wannan kuma ranar mata, bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke, da ƴan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komi kirkinka.
Eh, to haka cikin ce kan, kuma gaskiya ne baka iya gama kasuwa da gaisuwa.
To sabili da haka, bari mu dire da waɗannan kalilan gaisuwa fatar alheri da karramawa ga Ummu Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Maryam Zaidu Bala, sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar muryar talaka ta ƙasa Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria, sai Hajiya Zainab Shinkafi Bagudu mata tsohon gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Nasari Nasir Idris Kauran Gwandu matar gwamnan jihar Kebbi. Gaisuwar karramawa ga Nafisa Nasir Idris Kauran Gwandu da Hajiya Nafisa Nasir Idris matan gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Jamila Tangaza da Halima Jimrau da Dr. Halima Bande kwamishinan ilimi ta jihar Kebbi, da kuma Hajiya Tambai matar Dr. Haliru Baladikan Daudu, sai Hajiya Ajuji da ke KSMC Quarters, da kuma Ambassador Dr. Fatima Muhammad Goni da Hajiya Aisha Elema
Abuja.
Abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga sunan ratar da sai dai
wannan magana ta ki dutse cewa din ba za ka iya gama kasuwa
duk wanda da gaisuwa ba
komai
kirkin ka sabili da haka dole
ni ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau kin gaskiya na ga zahiri gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba
sai haka yake
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
da ke ce bakuwa kin zo da buhunan labarai
na zo da buhunan labarai amma ina ga illa buhu ɗaya kawai za a dauko
to sauke mana Allah amfana
saboda kada su yi yawa
saboda gudun lokaci a juli ma ba za ta barke ba ki
aiku ba gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana jira ta ji me zan ce to wannan labarin duk da dai kamata a ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a ce an samu labari na mata zalla to amma dai wannan mace ita ce jagaba a labarin
to shikenan ba mu musha
gaskiya labarin na dade da jin shi kuma yana daya daga cikin labarin da suka dade suna ban dariya wanda ko haka nan nake kwance lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya wai wata mata ce irin kwanciyar zafi din nan suka kwanta a waje da mai gidanta da ƴaƴanta to ƴaƴan da madun maza ne haka samari to akai wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen karfe 1 haka zuwa 1 da wani abu na dare da ya raba gari ya dan fara sanyi irin bare a tashi dai a koma daki kuma tunda dai an dan raba dare an rage zafi to sai ta dauki ƴaƴan tunda duk sun yi bacci shiga da su kowanne ta shiga ta ce ta shimfida da shi to ashe bata sani ba mai gidan mata riga ta kai shi bata sani ba
ashe dan tsaro ne kenan
lalle ka sai ta zo daukar na karshe wanda take tunanin shi ne
shine mai gidan
sai take ta tada shi a hankali wane tashi o shiga ciki da ya raba na riga na shiga da ya tana ta tada ta sai can daga cikin daki sai ce mata wance ai ga nina ai ni kika fara daukowa
ai ni ta ce da gomman za
nace kai amma dai wani mutum shiru suke kime shi sake shi daki ta dora busa gado da tunanin cikin ƴaƴan
amma barcin ƙarya
wai sai yake ce mata bai wance ya kama sunan ta bai ai ni kika fara daukowa ga nan a daki
kamar yadda muke tsara ne tana jikoki mu kana kokarin ka wai kana tunanin wai yaro yayi bacci zaka dauke shi ga shiga da shi dan ko
idan jini yayin da mu ya saka maka nauyi nace to wannan mijin da gaskiya
kana aje shi ga da daga
Okay, kai kana dan riga shi ya bacci ka samu ka sumbule ba?
Ashe shi ne
ki ba.
Ki ma in haka na yi ba to kullum.
Lalle za a fanci waje ba. Ce to wannan dai gaskiya ya more mata to amma dai na san zai biya.
Sai ta bashi bill.
Ah zai biya. Ai ko da ji ba zai biya. Zai girba abin da ya shuka.
Na ga malama sun da daga bada nu sabilu da kake dilas mujabur kidan muna kara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin
Hawwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.